daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro barkamu da warhaka. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa tare da Maryam Bashir Bugaji. Yau Litinin 31 ga watan Yulin 2017, za mu yi magana ne akan zagayowar ranar abota ta duniya da ya fado jiya Lahadi 30 ga watan Yuli. Rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a shekarar 2011 domin jaddada muhimmancin rawar da abota ke takawa wajen samar da zaman lafiya a duniya.
In dai akwai zumuncin nan, to insha Allah za a samu zaman lafiya kuma zai daure ba tare da an samu rashin jituwa ba har a kawo rashin zaman lafiya.
Bayan tattaunawa da matasa da kuma amsoshinku na tambayar da muka muku, za mu ci ta bakin mai fashin bakin al'amuran yau da kullun Ambassador Muktar Gashash. Saboda haka sai a kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku a ganin ku menene muhimmancin abota da wani da kuke da bambancin addini ko ra'ayi ko kabila. Ga yadda kuka amsa.
Sakon farko daga mai gana Muhammad Tumu yace assalamu alaikum da gobe shirin matasa. A gaskiya abota da wanda addinin ku ba daya ba yakan ƙara danƙon zumunci in har hakan ba zai shafi gudanar da addinin kowa ba. Sai Sani Musa Banki yace eh yin haka yana da fa'ida sosai. Don ta haka ne za ku fahimci juna wanda in ba kuna taron ba ba za ku taba gane hakan ba. Daga haka sai kaga ka janyo mutum kun zama aƙida daga ƙarshe. Bubu mai gora gashuwa yace abota dai ana yin shi ne da kowane kabila ko yare ko addini. Haka zalika amana shine abokantaka domin ya kamata a ce kowa ya rike amanar dan uwan shi. Awwal A Umar yace assalamu alaikum da gobe. A gaskiya ni ina ganin yin abota da wanda addinin ku ɗaya ne abu ne mai kyau saboda amfi zumunci mai kyau. Yau da gobe ku tashi lafiya. Hawa Oyu Umar tace akwai muhimmanci saboda zaka dinga mai wa'azi har wata rana ka rinjaye shi kaga an samu nasara. Sai Hassan Lawan Dore yace assalamu haqiqa abota da wanda kuke da bambancin addini ko yare yana da muhimmanci. Dan ina da abokai Kristoci musamman ma wani dan kasar Belgium muna sada zumunta sosai. Sai Lawal Isa Rahmawa Daura yace yau da gobe abota tsakanin waɗanda ba kabilar su ko addinin su ɗaya ba abu ne mai kyau. Ganin yadda ta faru a kaina, mun haɗu da abokina Ismail Rasaki a makaranta. Shi kuma ya zo garin mu ne tare da iyayensa da sauran ƴan uwansa daga Kaduna sakamakon rikicin 2011 na zabe da aka yi. Sai Samira Foje tace assalamu alaikum yau da gobe. A gani na muhimmancin abota da wani da muke da bambancin ra'ayi ko ra'ayi ko kabila shine mu sa zaman lafiya da ƙasa a gaba. Sai Babangida Yusuf na faɗa yace ai a fili take ba a boye ba. Tabbas yau da gobe yin abota da wani mutum wanda addini ko kabila ko yaren ku ba ɗaya ba yana da muhimmanci sosai ba kaɗan ba. Hakan zai kawo shakuwa a tsakaninku kuma za ku zauna da kowa lafiya babu tashin hankali balanta na faɗa. Ku tashi lafiya Usman Safinatu da Maryam. Sai Abubakar Sadiq Ciro Matola yace yin abota da wanda ra'ayi addini ko kabila ta saba a tsakaninku yana kawo tabbatuwar zaman lafiya kuma yana rage kiyayya da ka iya bullowa tsakanin addini ko kabilu da muka fito daga cikin su. Sai Kamalu Gidoga Dutsen ma yace gaskiya ni dai a nawa ganin shine muhimmancin kawai ka san halin shi kuma ya san naka saboda ba za ku yarda ba a ce ku san sirrin addinin ku. Sai Zara Ibrahim tace yana da amfani sosai, hakan zai tabbatar da zaman lafiya tsakanin su. Sai Jabir Umar yace a gani na abota ce da za ta kawo zaman lafiya a cikin al'umma. Sai Wadayi Nusa Kauri yace a gaskiya da gobe duk wanda ba zai mu'amala ko hurda da wanda ba addinin su ɗaya ba to wallahi ya jahilci kansa saboda Annabi subhanahu wata'ala ya zauna da wanda ba addinin sa ba saboda haka dan Allah al'umma mu daina kyamar wanda ba addinin mu daya ba sai Aminu Kano mai da garko yace idan muka yi duba zuwa dokokin da Alkur'ani ya gindaya mana kuskure ne mu yi abota ko mu'amala da wanda yake ba addinin mu daya ba ko da zama guri daya ne sai dai bisa lalura sai Rulwani Ibrahim London uba da yace tabbas yana da muhimmanci na farko zai kawo zaman lafiya a tsakanin addine na biyu zai kawo shakuwa a tsakanin kabilu na uku zai gawo ci gaban kasa baki daya sai baban gida Aliyu Rijo yace ganin da nake yi wa aboki na gar tamkar garkuwa ne wanda yake tallafawa mutum a harkokin yau da kullun kamar shawarwari da sauransu sannan kuma zama da wanda kuke da bambancin addini yana ƙara kuma zaman lafiya tsakanin jama'a sai John Sauls Aliyu dan Kundu yace zama da wani kabila da bam ko addini yana tasiri musamman ana zaman lafiya a cikin birni haka muke zama kuma yana ƙara wayar da kan mutum akan alƙibrar wani da wani addini daban ko wani yare daban Allah ya ba mu zaman lafiya amin sai Hamza Aliyu ya ne yace yau da gobe abota da wanda ba kabilar ku daya ba wani zai rike ka da gaske wani kuma aka san haka Allah shi kyauta sai Bature mai Arsenal mai laya yace salam yau da gobe abota da wanda ba addinin ku daya ba yana kawo zaman lafiya da fahimtar addinin kowa kuma yakan sa a zauna lafiya a ƙasa yana kuma kawo ƙarshen rashin tsaro a yankunan mu sai Aliyu Kotoko yace a gaskiya ni kam indai na san kai ba macuci bane to ni bana sa shakka da kowa ko kristan ko musulmi kowa na wani sai dai in kana da wani cuta wanda za a iya dauka a jikin mutum shine zan yi shakka sai Ibrahim Tanko yace yau da gobe abota da wanda addinin ku daban yakan sa ka fahimci makirci ko sharri dake ciki kuma yakan sa ka fahimci alherin dake ciki sai Rashida Umar tace akwai matsala dan kullun za ku samu misunderstanding akan maganar da bai taka kara ya karya ba sai Umar Tijani Yusufari yace hakika kowa na samun wani ilimi mai muhimmancin gaske idan ana abota tsakanin mutane da suke da bambancin kabila ko ra'ayi amma haramun ne mutum yayin abota da fasiki sai Buhari Hayya Guru yace yau da gobe hakika abota da wanda ba addinin ku daya ba yana da kyau domin ina da aboki Moses wallahi ba mu taba samun matsala ba kowa da nashi irin addinin kuma haka yana da kyau a wannan lokaci na fadan addini Allah ya kara hada kan mu baki daya nagode ku tashi lafiya sai Nasir Audi yace salam yau da gobe komai zamu yi mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya zauna da waɗanda ba sa addini daya da shi to saboda me zamu zauna lafiya da waɗanda ba mu addini daya da su ni na ra'ayin wannan ba matsala bane zama da wanda ba ku addini daya har inda za akwai zaman lafiya sai Manda Jigawa yace salam filin yau da gobe fatan alheri zuwa gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya muna jin dadin shirye-shiryen naku na yau da kullun Allah ya sa a dace amin idan muka koma shafin mu na Twitter @MrBege_Belal yace yau da gobe tabbas hakan yana haifar da so da kauna da kuma shakuwa tare da gwanzar zaman lafiya tsakanin al'umma sai Albaffa Bajuga yace yau da gobe ai zama da wanda addinin ku da kabilar ku da al'adar ku ba daya ba yakan kara wa mutum ilimi da wayewa domin naga misalan hakan sai Abdulrahman D yace yana da kyau matuƙa zai karfafa zumunci tsakanin kabilun kuma wani hanya ne wajen koyon al'adun su daga ƙarshe zai inganta zaman lafiya sai @50 Muhammad 50 yace salam yau da gobe wannan abota takan sanya haɗin kai da kawo zaman lafiya a tsakanin addinai sai da ƙarshe @Yakubu 41 Umar yace muhimmancin abota da wanda addini ko kabila ya bambanta ku hakan yana da kyau saboda yin hakan yana ƙara jikawo zaman lafiya a cikin al'umma to mun gode a cikin bar turo mana da sakonni wakilinmu Mahmud Kwari ya tattauna da wasu matasa a Kano akan muhimmancin
ranar abota ta duniya.
A yau zamu tattauna ne da barista Halima Suleiman wadda lawyer ce kuma za ta yi mana tsokaci akan muhimmancin zumunci da abota da hulɗa tsakanin al'umma ko kuma iyalai. Sannan kuma akwai barista Samir Rabi Abubakar wanda shi ma zai ba da gudunmawa akan wannan mawdu'i da zamu magana. Sannan sai barista Ibrahim Alhaji to za ku ce mun tara muku zaure da baristoci ba dai zancan kotu za a yi ba abin da yasa watakila za mu tattauna wannan batu kuma da masana irin wannan shine su ne suke zuwa kotuna su ne suke nazarin dokoki da shari'u idan aka ce batun doka kuma ana magana kotu tana da alaka da wato zaman lafiya da fahimta ko kuma aka san haka tsakanin al'umma da farko zan fara da barista Rabi'u Abubakar gashi majalisar ɗinkin duniya ta ware ta sai a dinga ankarar da mutane game da wannan rana a mataki na ɗaiɗaikun al'umma. Ya kake ganin cewa irin wannan ranakun da ake fitarwa musamman ita wannan da muke magana akai za ta yi tasiri a rayuwar mu yau da kullum?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan abu da majalisar ɗinkin duniya ta wasafa shi ta karfafa shi a yi shi abu ne mai kyau, wanda idan muka ɗauka daga ɓangarori da dama na zamantakewar ɗan adam za mu ga cewa abu ne mai kyau. Shi zumunci yana kawo zaman lafiya a kowanne wuri, ka ɗauka daga ɓangare na ƙasashe ko kuma ya zamana na ɓangare na wata ɗan ƙaramar al'umma ce ko kuma jihohi, duk in aka lura da irin waɗannan garuruka da ƙauyuka haka za a ga cewa in dai akwai zumuncin nan to insha Allah za a samu zaman lafiya kuma zai daure ba tare da an samu rashin jituwa ba har a kawo abin nan rashin zaman lafiya. Mu dauka da bangaren misali addinin Islama da ya karfafa mana mu yi wannan zumuncin, domin shi wannan zumunci abu ne mai kyau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi yake fada mana cewa mu asasa zumunci a tsakaninmu, kuma duk wanda ya yanke zumunci to Allah zai yanke zumunci da shi. Duba girman wannan abun cewa Allah zai yanke zumunci tsakanin sa da bawansa, akwai matsala. Indai mutum ya samu ya asasa wannan zumunci to insha Allah zai rabauta, za a samu zaman lafiya.
To kafin ka ci gaba zan je ga ita Barista Halima Suleiman. Wai ya kike ganin cewa misali bukukuwa da ake cewa ita gwamnatin ɗinkin duniya ta ce a ware ranar 30 ga watan Yuli ya zama cewa gwamnatoci da ƙungiyoyi a matakin ƙasashe da ma ƙananan rukuni nahiyoyi na duniya cewa ya kamata a ware a dinga faɗakar da mutane kan wato muhimmancin batu da ake cewa zumunci ko abota tsakanin al'umma. Menene kike ganin tasirin sa tsakanin mata misali, tunda ku mata kuna cin tudu biyu ga matsayin ku ga kuma kuna renan yara da makamantansu?
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To game da wannan ranan ina da dan takaitaccen bayani ne akan amfanin sa da misalan sa da kuma morewa da mata muke zamu ci akai inda muka karfafa ta. Misali a ce ma'aurata iyaye mun zauna lafiya mun hada kai, ƴaƴanmu za su koya waɗannan dabi'un da alaye na gari a gurin mu, sannan duk inda suka je duk wanda ya gansu zai gan cewa lalle sun fito daga inda aka musu tarbiyya. Kagan Bature ya ce charity begins at home, daga gida
tarbiyya take farawa,
take farawa tarbiyya ke farawa. Shi yasa ni na fara na dauko daga gurin iyayenmu, saboda iyaye mata yawanci mu ne iyaye maza suke bayarwa amana yaya. Kowane uba da zai tashi da safe je ya nemi abin da zai ciyar da iyalinsa da shi, kagan gidan kenan ya zama naka mace. To kai ne za ga inda za ka biye wa ƴaƴan abubuwan da ya kamata a yi da bai kamata a yi ba, daga farko inda za ka koya ma ɗanka ko ƴarka ta yi zaman lafiya da makauta da mabambanta addini, in ta je makaranta ta girmama ƴan uwansa wanda suka girme ka, malamai makaranta, malamai islamiya da dai irinsu da yawa. Kuma na biyu dangane da ɓangaren mata da ma'aikatan asibiti, yakan rage mutuwa kananan yara da mata masu ciki. Kaga an zona kenan lafiya shine misalin zumuncin ba?
An samu fahimta.
An fahimci juna, ba za a samu irin faɗan da ake yawan yin asibiti ba. Za ka gan yawanci yanzu in ka je asibiti za a doke microphone a ce ku zona, ku daina tashi, ku daina zubar da datti, an faɗa ake yi da nurses ɗin da mata. So in dai aka fahimce juna, aka kulla zumunci, kyakkyawa zumunci, za a rarraga abubuwa da yawa da zai zama shi ne yake kawo misunderstanding ko rashin jituwa da juna.
Barista Ibrahim Ali, batun nan na wato wanzar da fahimtar juna da zai kai ga sadar da zumunci a tsakanin al'umma, ita majalisar ɗinkin duniya har ma ta ɗora wa gwamnatoci da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ma wato alhaki ko kuma nauyin wato isar da irin wannan sako na al'umma ta fahimta dangane cewa kamar yadda barista Halima ta faɗa a dinga samun wato kyakkyawar jituwa da fahimta wannan zai kawar da tarzoma da abin da ake cewa faɗace-faɗace a tsakanin al'umma. Ta yaya kake ganin gwamnatoci da ma kungiyoyi ɗaiɗaiku masu zaman kansu za su taka rawa wurin ganin cewa an cimma waɗancan muradu?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko, shigo da gwamnati cikin wannan harkan abu ne mai mahimmanci sosai, kuma da kungiyoyi masu zaman kansu. Da gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɓaka wannan kiranyen da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta hanyoyi da yawa. Ɗaya daga cikinsu shi ne wannan ranan a ware shi a cikin makarantu na gwamnati, ya zamana cewa an ware rana guda cewa yau ranan haɗin ƙawance ne a makarantu, da yara za su zo da gift ko kuma kyaututtuka da za su ba wa malamai, za su ba wa abokanansu na makaranta, za su ba wa ƙawayensu, iyaye su ma a shigo da su cikin wannan harkan, su zo su gana da juna, su gaggaisa da malamai, su fahimci juna. In aka yi haka za ka ga ya haɓaka zamantakewa, ya haɓaka fahimtar juna a tsakanin al'umma. Secondly kuma, ta ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɓaka wannan abin ta hanyar faɗakar da mutane yadda ake yanzu nan ta hanyoyin rediyo, kuma da organizing ɗin seminar haka ko kuma workshop very good, ko kuma a ce a cikin unguwanni ma su dinga yawo a ranan, a taru a shiga unguwanni da karkarori ana fahimtar da mutane, a nuna mutane mahimmancin wannan ranan kuma da hada wannan zumuntan. To true wannan hanyika zai taimaka sosai, zai taimaka mutane a fahimci juna, kuma ya rage rigingimu a tsakanin mababbantan addini kuma da bambancin yare.
Barista Sabir, wai wacce rawa kake ganin su kuma malaman addini za su taka ta wannan fuska, duk da cewa wannan rana ba da sunan addini ko wani iri bane aka fitar da ita? Wannan nazari na taron kasashe a ƙarshen jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya sai ga dacewar ya kamata a fitar da wannan rana dan an karar da mutane da faɗakar da su game da muhimmancin zumuncin nan. Kuma ɗazu kana gaya mana cewa zumuncin nan ma kaman wani yana daga cikin wasu ginshiƙai na al'amuran addini musulunci. Wacce rawa kake ganin malamai za su taka tun daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta bujiro da wannan zance su kuma su arasa yafa misali?
Malamanmu na addini kamar mataki na jihanmu wannan Kano misali, dan ya cewa malamanmu sun riga suna aiwatar da wannan nasiha ga al'umma ta wannan jihar tamu ko kuma in ce Najeriya gabaki ɗaya, saboda duk abinda kafofin yaɗa labarai yawanci ana gayyato malamanmu na addini suna wa'azantarwa, suna faɗakarwa akan zumunci, a ringa yaɗa shi domin za a zauna lafiya. Shi zumuncin nan ya haɗa da ɗan kasuwa ne, mabambanta addini ne, ko kana da addini ma ko baka da addini, addinin Islam ya riga ya ba da yadda za ka zauna da su.
Dama ina nufin misali, tunda ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ranar 30 ga watan Yuli ita ce ya kamata a yi gangami na musamman don ɗabbaka wannan al'amari. Ta yaya kake ganin malaman addini za su shigo su ba da gudunmawa misali? Tunda kaman kayan su ne aka ara
aka yafa. To ina ganin kamar ita Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin, tunda ita ta sa wannan ranar ita kawai misali, tunda ita su malaman addini sun dauka kowace rana ma tuta su ma za su iya yin wa'azantarwa akan shi wannan zumunci, kowace rana za su iya yi, to sai ta janyo wannan abin nan ta shigo da su ciki
kungiyoyin
addini domin a haɓaka abin ta wannan fuskar,
saboda watakila mabiya su fi karɓar al'amarin kake nufi ko kuma yaya misali?
Kowa da kowa zai iya karɓa abin, misali idan an dai mutum zai tsaya ya saurara ya fahimci abin da za a faɗa ɗin, to zai ga cewa ya haɗa da indai bai sa sarin zuciya a cikin zuciyarsa ba, to zai fahimta cewa abubuwan nan sauƙi gare su, ba a nufin komai a zauna lafiya ake nufi.
Barista Ibrahim, ɗazu ka gaya mana ya kamata wato hanyoyin da ya kamata gwamnati su shigo, ta shigo gwamnati su shigo da kungiyoyi masu zaman kansu. Amma mu a wannan nahiyar za ka ga cewa da can baya ko wannan tsarin na zumunci da fahimta da rungumar juna ba tare da la'akari da daga ina ka fito ko kuma kai dan waye ba, hasali ma shekaru kaman 30 40 50 baya za ga cewa in ka leka makarantun namu da ka bada misali su za ga cewa da dan sarki da dan gwamna da dan waye da kuma dan sarkin noma ake zauna a aji daya ai karatu. Ya kake ganin za a yi amfani da wannan dama da misali su kasashen duniya suka ankara suka ga cewa ya kamata a farfado da tsarin nan misali a ƙara danƙon zumunci tsakanin al'ummomin duniya. Ya kake ganin za a yi amfani da wannan dama a farfado da wancan tsari namu na da cancan da muka yi watsi da shi daga baya baya.
Insha Allah mako sai mako mai zuwa zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Mun gode Mahmud Kware da su waɗanda suka ba mu damar tattauna da su
lauyoyin da suka ba mu da
Safina jiya ne ko ina duba Facebook shafin Facebook naga wani labari da gaskiya ban sha'awa na wani matashi ne a nan Burtaniya irin yace shi yau kusa me zan yi zan je in kulla abota da wani da ban sani ba to je kai sai je irin bakin titi din nan inda wannan masu baran nan wanda ba su da wurin zama
din
yana kwance wani dan tsoho haka da tijo ta doje ce taso 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 yau ranar ka ne zo mu je kabini yau wannan ranar ka ce ka zo ya ja shi suka je ya kai shi wani shago ya ce ka zaba riga da wando zan siyan maka ya dauka ya zaba wanda yake so ya ce to mu je yanzu ya kai shi wani shagon aski aka aski mai da ya tara wasu gashi da wani gashi ne wallahi sai aka yi aski sai ya kai shi wani wuri ya dauki wanka ya biya mai kudin ruwan ka ya yi wanka ya kai shi ya ci abinci ya dauki kudi ya ce to gashi nan ka je ka samu wani abu yana ta mai godiya
ya ce
kuma ba shi katin shi ya ce gashi lamba ta duk sadda kake cikin wani matsala kake neman wani abu ka neme kuma dan yaro ne irin bai ferin kai dan shekaru 20 din nan ba yace shi ga wannan abin da zai rika yake ne yana zuwa yana
to Allah ya ba mu ikon taimaka
mu to ke ai kyautatawa tana da dadi yanzu duk inda ya tafi zai
ko dabba ce Maryam idan mai kyautata ta fi son mai kyautata mata
kuma kin ga yaro baki ne Allah ina ji dan asalin Afrika ne shi kuma da ya taimaka ma irin Bature ne inda yake kwance akan titi to yanzu kai tsaye ta waya muna tare da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum Muktar Gashash. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yayi Maryam ta yi kasa.
Maryam ta yi kasa sosai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
So, barka da shigowa Alhaji Muktar.
Malam Muktar, kana jin abin da muka tattauna a yau?
Na'am.
Dangane da abota da dare da wannan ranar da ta jire fado a jiya yanda muhimmancin abota a duniya irin kulla abota tsakanin mabambantan ra'ayi addini ne ko kabila dare wannan to wani shimfiɗa zaka fara mana da wannan
to alhamdulillahi ita rayuwa ne da man ta kalle ta gaba da dan adam za a yi ta ba da al'umma saboda kuma dan adam na kowane mataki na kowane kabila na kowane addini dole da shi za ka yi mu'amala da shi za ka rayu kuma ba wani dan adam da Allah ya yi shi a duniya wanda za a ce ya san komai kuma zai yi wa kansa komai da kansa dole sai ka haɗu da mutane daban-daban wanda za ku yi mu'amaloli na rayuwa ku zauna tare ku rayu tare to ni a bangare na ina ganin cewar zancen ma mutum ya zo ya dinga cewa wancan kabila kaza ne wancan addini kaza ne wannan jahilci ne ma a rayuwa ai gaba da
to idan muka kamar alal misali mu duba yanzu a abota yanzu a zamani yanzu da nada a ganin ka nada yafi koko na yanzu
irin wadda ake yi yanzu
ayi kin san ita da can abinda ake magana ake ba ta zumunci ba ta fi karfin abota ba zumunci ake magana da babu bambanci domin duka mu mun tashi a gidajen mu ma da ƴaƴan masu aikin mu makarantar mu daya kaya iri daya ake mana ba ka gane ma wane ne wanda ba dan uwanka ba sai da muka wayo muka gaji muka gane cewa ai wannan ba uwa ku da uwanku ko kuma wannan dan makocin ku ne ko duk da aka girma aka san wannan saboda abin ya wuce abokan taka lokacin zumunci ake yi na gaske da kuma kowace irin kabila ba wai magana sai kabila ka kawai ba to lalle abin da ya faru a baya
to mallam Muktar kamar yanzu abin da ke faruwa yanzu da zaman lafiya yayi karanci saboda kana tunanin ai wannan ba al'ada ku ɗaya ba ko ba addinin ku ɗaya ba kamar yadda wani mai sauraron mu ya faɗi wai idan muka yi duba da abin da dokokin da Qur'ani ya ginda ya mana cewa bai kamata mu zauna da wanda ba ko mai abokataka da wanda ba addinin mu ɗaya ba ko yaran mu ɗaya wani abu zaka ce kan wannan me zaka ce kan wannan
to muna magana addini duka dai mu ba malamai bane sosai amma manzo Allah ai ya zauna da waɗanda ba addinin musulunci suke ba a garin Makka ya zauna da su ya rayu da su har baki ake cewa akwai baki ma na amana na addinin musulunci suke ba a lokacin don haka mu a yanzu anan kasashen mu na Afrika in kika lura ai anan abin ya fita tasiri ma anan ya fita tasiri yanzu ku da kuke nan Amurka ko wanda kuke Burtaniya ko kasashen Turawa ai ba za ka san kai dan adam bane ba wai ka je wajen Bature za ka tabbatar da ashe ni dan adam ne an fi ganin daraja ta ma anan a Afrika ne ya rage ake wannan jahilcin yanzu wanda ya dinga wannan kabila kaza ne wancan addini ina ruwan kama da addinin mutum ko wata kabila da ya fito mutum ne irin ka da Allah ne ya halice ku duk bayan sa ne kuma Allah da kansa yana magana a Alkur'ani zaki ji ya ce ya ayyuhal ladina amanu wanda suka bada gaskiya ya ayyuhal ladina kafaru wanda suka kafirce daga ya ayyuhan nasu har wayan nan in yace ya ayyuhan nasu magana ki ta kowa da kowa kuma komai na kai to da haka ni ina ganin Afrika ce ta rage ake kai wannan rubutu ma
to yanzu kaman alal misali yadda mutane ke kulla abota yanzu yanar gizo internet ana ta kafofin sada zumunci yadda da mutane suke haduwa su yi hulɗa da yanzu komai kamar ya koma ta shafin sada zumunci me zaka ce gaba da waɗannan
to ai din ga ba karaman ci gaba bane domin me zumunci ake yi na zamani kuma yanzu domin ni da kaina nan na hadu da mutane daban-daban a duniya ta yanar gizo din nan kuma an yi kulla zumunci an yi harkoki na kasuwanci an yi abubuwa na taimakekeniya da juna da yawa wanda wani abin ka faɗa ma abin mamaki kuma kabilu daban-daban kuma za ki ga duk yanzu in kika ɗauki kamar ka ce Facebook ai magana ce ake ana rayuwa da mutane a wajen ba mai tambayar ka ne addinin ka babu mai tambayar ka wace kabila ce kai ma haduwa ake hoton ka ne ga hotona ko hoton ki ga hotona ai muzumunci ai mutunci saboda haka in kika kalli ma shi kansa kabilancin ba wani abu ne ke kashi ba sai inda talauci ya yi yawa yanzu amma duk da ake arziki ma ai ba a kabilancin ba a magana a yanzu kuwa.
To ya kake gani ya kamata mu gyara wannan hulɗa da jama'a wanda muka fito daga addini daban-daban kabila daban ila mana sai kama zaman makaranta ya hada mu ko zaman kasuwanci ko wani abu dai ta ya kamata mu gyara shi
yanzu Hajiya in kika lura tuntuni Bature da ya tashi dan azumunci da dan ne arziki da dan talaka sai musu uniform guda ɗaya in za su je makaranta dan kar ma inje gari daga ta mutu har kyau ko kuma kai taka bata kai tawa ba sai aka yi uniform kowa ya saka duk wannan ana zo ne aka san mutane Bature ne wannan kuma duk makarantun yau da na Islamiya da na ina ne suka aiki sai a sa uniform domin ana so yara su tashi ba wanda zai ce ni dan wane ne ko dan gidan wane ne rigunan mu duk ne da wannan shi ne amma za ki da har aka tafi mataki sai da aka shiga mataki na jami'a ana ganin kowa ya mallaki hankalinsa sannan aka sai ka sadi da kake so ka tafi jami'a to kin ga wannan abu ne wanda aka gina shi tuntuni sannan abu na biyu idan ana magana kabilanci da magana addini mu dauka misali yanzu a nan jihar Kano
gina ne muna san ka
a gidana yanzu haka ina da mai renan yara ƴar Saudan Zaria ce a gidana yanzu haka ina da mai min aiki yamuri ne haka idan kika tafi Lagos ina da abokai Yarabawa a Lagos a gidajen su akwai Hausawa suna musu daɗi akwai Yaraba yamurai suna musu aiki to ni kullum abin da nake faɗa sai in ka gane wai rigimar kabilancin da addinin su waye ma suke yi
To zaka ga kana da abokan hulɗa kasuwa baka damuwa da addini shi baka damuwa da wani jinsi yake in dai yana sai da abu zaka je ka saya wurin shi baka damuwa da wani da
kowa to yanzu ki dauki jahar Kano da an zo magana safiya part na motoci yamarai ne suke sayarwa
to ambassador Muktar Gashash lokaci ya daga mana hannu insha Allah za mu saki dawowa mako mai zuwa mu ci gaba inda muka tsaya insha Allah mun gode sosai
mun gode
kwarai to sai tafi na kin ji bayanan shi Allah ya sa mu gane kuma mu sa mu dace to yanzu a madadin ke Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya bada umarni da Solomon Jack da ya hada mu da ku kai tsaye ta Facebook Live ni Maryam Bashir Bagaji ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a huta lafiya Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma sasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta cancanta